This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa game da matsalar karancin man fetur a wasu sassan kasar, lamarin da ya shafi harkokin mutane da yawa. Bayan haka, za ku ji fashin baki daga bakin masana akan yanayin tattalin arzikin Najeriya a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar man fetur da kuma hauhawar farashin kayayyaki.
Wato, lamarin tattalin arzikin Najeriya za a ci gaba da fama da hauhawar farashi saboda shi babban bankin kasan yana ta ƙara kuɗin ruwa, abinda ake cewa monetary policy rate. To kin ga za a ci gaba da samun hauhawar farashi.
Masanin harkar tattalin arziki Yushau Aliyu kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma, wanda ya haska fitila akan makomar haƙƙi da 'yancin masu buƙata ta musamman a jamhuriyar Nijar. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'an kiwon lafiyar Palestine sun faɗa a yau Litinin cewa wasu jerin hare-hare da Isra'ila ta kai a cikin dare ya kashe aƙalla mutane 22 a birnin Rafa da ke kudancin zirin Gaza. Shaidu da ma'aikatan lafiyar sun ce hare-haren sun afka wasu gidaje guda uku a birnin Rafa. Yankin yana kan iyakar Gaza da Misra. A halin yanzu da ake ciki yana dauke da kuma sama da rabin adadin al'ummar Gaza waɗanda suke neman mafaka daga ayyukan sojin Isra'ila na neman kakkaɓe kungiyar Hamas daga doron ƙasa. Ma'aikatan sojin Isra'ila ta faɗa a yau Litinin cewa jiragen saman yakinta sun kai farmaki kan kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya yi magana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu akan wannan yaki na tsawon watanni 7 tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza, amma fadar White House ba ta nuna alamun cimma shirin tsagaita wuta nan da nan ba. Yayin wata ziyara a yau Litini a birnin Kyiv, shugaban kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce kayan yaki yana kan hanya domin taimakawa Ukraine a yaki da take da kasar Russia. Kana NATO da kawayenta suna kokarin ganin sun biya bukatun Ukraine. Stoltenberg ya ce duk da asarar da Ukraine ta yi, amma ba a makara ba, kasar za ta iya yin nasara na kare kanta a yaki da take da Russia idan dimbin makaman sun isa a cikin sauri. Ukraine ta kwashe watanni tana fama da karancin makamai, lamarin da ya tilasta mata bayayyen makamai na yaki. Amma dai ba a makara ba, Ukraine za ta iya sake yunkurowa. Babban sakataren kungiyar tsaron ta NATO yana faɗa a wani taron manema labarai wanda ya yi tare da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Stoltenberg ya yi sukan lamiri ga jinkiri na tsawon watanni na taimakon kayan soja da Amurka za ta baiwa Ukraine. Ya ƙara da cewa irin wannan jinkirin na da mummunan tasiri a filin daga. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ma'aikacin banki da ya taka muhimmiyar rawa wurin biyan dala 130,000 kudin toshiya ga mai fina-finan batsa da ta ce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi lalata da ita, zai sake bayyana gaban kotu ya ba da shaida akan shari'ar tsohon shugaban kasar ta aikata laifi wadda ake yi a New York da za a sake budewa gobe Talata. Bayan kawo ƙarshen bahasi a makon jiya, Gary Faro, babban daraktan bankin First Republican a New York da bankin ya daina aiki, ya nuna yadda ya bude wa Michael Cohen wanda ya taba zama lauyan Trump a wani lokaci kuma mai shirya masa dabarun siyasa asusu na bankin a cikin watan Oktoba shekarar 2016. Cohen ya ce ya yi amfani da wannan asusun ne ya biya kudin toshiyan ga mai fina-finan batsa Stormy Daniels. Makonni biyu kafin zaben shekarar 2016 don ta boye wannan labari daga masu kada kuri'a kafin zaben. Faro ya ce Cohen ne ya zuba kuɗi a wannan asusun inda ya fitar da wasu kudade daga kudaden da yake biyan kuɗin gida, wanda shi Cohen din ya ce ya yi hakan ne don kar matansa ta gane wannan hada-hada da suke yi. Cohen, wanda aka daure shi kan batun kuɗi na yakin neman zaben Donald Trump wanda yake da alaka da biyan Daniels, yanzu ya juya wa tsohon ubangidan nasa baya, kuma ana sa ran zai bada shaida akan tsohon shugaban kasar. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau Litinin cewa ana samun nasara a samar da kayayyakin jin kai zuwa cikin Gaza, amma duk da haka akwai bukatar Isra'ila ta ƙara taimakawa. Da yake jawabi a taro a wani taro na kungiyar kasashen Larabawa na yankin Gulf a birnin Riyadh, Blinken ya kuma ce hanya mafi inganci wurin shigar da kayayyakin jin kai a Gaza ita ce cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Mun dan samu nasara a 'yan makonni da suka wuce, ciki har da buɗe wata hanyar tsallakawa da kuma ƙara yawan kayayyakin jin kai zuwa cikin Gaza da ma ko'ina a yankin Gazan, da kuma gina wata hanya wadda sojan ruwan Amurka take yi a wanda za a buɗe nan ba daɗewa ba. Amma hakan bai wadatar ba, har yanzu muna buƙatar ƙarin hanyoyin shigar da kayayyakin jin kai a ciki da kewayen Gaza, in ji Blinken. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar a jiya Lahadi cewa Blinken zai faɗaɗa ziyararsa a gabas ta tsakiya a zuwa ranar Laraba, inda zai yada zango a ƙasashen Isra'ila da Jordan bayan ya bar Saudi Arabia.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshen makon jiya ne aka fara ganin dogayen layukan sayan man fetur a gidajen mai a sassan Najeriya da yawa, lamarin da ya sa wasu 'yan ƙasar ke ci gaba da kokawa. Yazidi Abdulkadir, mazaunin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ne, ya ce ya kwashe sa'o'i da yawa a gidan mai kafin ya samu ya iya sayan man.
Kutani suna na Yazidi Abdulkadir, ni mazaunin Abuja ne, wata unguwa Laika.
To Malam Yazidi, na jima kamar yanzu kana gidan mai, shin me ke faruwa ne a Abuja yanzu game da batun matsalar mai?
Gaskiya mafi akasarin gidajen man suna a rufe babu man, wasu kuma da suke da man akwai dogayen layuka a gidajen man, mai wasu ma sun kakkara farashi a bisa yadda suke sayarwa a baya.
Me ya haddasa karancin man yanzu ko kuma dogayen layuka a gidajen man?
To gaskiya kawo yanzu mu dai a matsayinmu na masu siya ba mu san dalili ba, illa dai mun waye gari mun ga abin haka, amma bangaren hukuma ba mu ji daga bakinsu ko wani abu ya kawo hakan ko kuma dai aka san haka ba. Mun dai ga dogayen layuka wasu gidajen man a rufe, inda akwai man kuma mutane na ta tururuwa zuwa suna jona layi.
To yanzu kai ka sha man kenan?
Ni yanzu na sha man.
Awa nawa kai akan layi?
Yawa, tun da daddare na je misalin karfe 10 na ma samu wata sun riga ni zuwa, kamar mutum uku suna gabana.
Idan na fahimce ka, tun a daren jiya Lahadi ka je gidan mai, sai kuma yau ka same shi?
Kwarai sai yau na same shi.
To a nawa ka sayi litan man?
Da yake inda na sha man NNPC ne akan 617 na sai shi kowace lita.
Su akan samu 'yan bumburutu su nawa suke saidawa?
Su suna saida shi akan 1,200 kowace lita.
To ya harkokin zirga-zirga da sufuri suke yanzu haka a inda kake?
Wallahi Hajiya, akwai karancin ababen hawa akan tituna sakamakon rashin man fetur da ake karancin man fetur da ake fama da shi. Dan ni din direban taxi ne, ina tuka mota taxi ne a nan babban birnin tarayya Abuja, amma mutane na ta tsayuwa a bakin hanya suna jiran abun hawa babu saboda wahalar man da ake fama da shi. Kudin motar ma an ƙara, ga mutane ba su da kudi a hannunsu, in kai musu ƙari ba sa iya hawa. To kuma akwai ƙarancin motocin sakamakon wasu da yawa duk suna can kan layukan mai.
Yazidi Abdulkadir kenan mazaunan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Duba da batun matsalar man fetur da kuma hauhawar farashin kayayyaki da ake fama da su a Najeriya gami da batun darajar naira a kasuwar canjin kuɗi. Na tuntubi masanin harkokin tattalin arziki Yushau Aliyu akan yadda yake kallon yanayin tattalin arzikin kasar a halin yanzu.
Watan lamarin tattalin arzikin Najeriya za a ci gaba da fama da hauhawar farashi saboda shi babban bankin kasan yana ta ƙara kuɗin ruwa abinda ake ce monetary policy rate. Kin ga ya ƙara shi da wajen 400 basis a watan kai wajen kashi 400 a watan Fabrairu ya kuma ƙara shi da kashi 200 a watan March ɗin nan da ya fita. To kin ga za a ci gaba da samun hauhawar farashi, sannan in an samu hauhawar farashi shi kuma wannan mai da bai wadata ba tun da refinery na Port Harcourt da na Kaduna da Nawari ba za su samar da man da ake bukata ba, kuma ita gwamnati ta riga ta karbi basussuka masu yawa a hannun bankin na Exim Bank wanda aka dauki tataccen man fetur na Najeriya aka yi ajiya a matsayin makofin collateral aka karbi bashin da shi. To kin ga tattalin arzikin kasar zai ci gaba da haifar da karancin kudin shiga a gwamnati, wanda kuma karancin kuɗi a gwamnatin zai sa ta ci gaba da ciwo basussuka. Wannan basussuka da za ta ciwo zai ci gaba da rage ƙarfin tattalin arzikin ƙasar, saboda kuɗaɗen da za a rinƙa biya wajen basussukan da aka ci zai haifar da giɓi mai yawa, wanda ita kuma gwamnati a ƙoƙarinta na samar da isassun kuɗaɗe da wanda take buƙata su ishe ta su yi aiki za ta ci gaba da ɗaga haraji, wanda kuma zai ci gaba da ɗaga farashi. A takaice dai tattalin arzikin ƙasa wannan zafin da ake ciki har yanzu ba a kama fitansa ba saboda yanayin abin da yake ciki.
To game da batun dala da naira kuma fa a baya-bayan nan sai kuma naira darajarta ta dan fara yin ƙasa, me ya kawo haka duk da cewa hukumomin Najeriya na ɗaukan matakan daidaita lamarin?
Dake ita wannan dala da buƙatuwarta sosan banki bai isa ya samar da isasshen dalar da za ta isa kasuwan ba a arzikin ƙasan, ko kuma kasafin kuɗin gwamnatin tarayya da na jihohi suna da yawan gaske, sannan da dama daga cikin dalar da ake buƙata yana ci wacce akan ɗauki naira a zo kasuwa a neme ta don a ijiye ta ba don a kasuwanci ba, wanda kuma ta kowane ɓangare da gwamnatin tarayya da na jihohi ana nan ana irin wannan yanayi, saboda haka dala ba za ta faɗi ba yadda ake tunani har sai an daƙile wannan yanayi na wannan kasuwanci ɗan kasuwa da jami'an hukumomin gwamnati ko kuma 'yan kasuwa ko 'yan siyasa wanda suke buƙatar dalar ba don kasuwanci na ƙasa da ƙasa ba.
Masanin harkokin tattalin arziki Yushau Aliyu kenan. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar.
kallo yau lafiya
lalle
o tar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lalle
o barban banci na kabila ko addini
madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
dan kasa da hukuma
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumbuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci
masare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
abubuwa da yawa da mutane ka wasu suna nuna ma wanda Allah ya ba na kasa suna ware su
cikin masu bukatar na musamman kaman mata da ƴan mata da tsofaffi su kuma nasu yahi tsanani
shi makaho dan ka bashi biro me kace shi me zai dishi me shine da abun rubutu ko to shi abun rubutun nan nashi ba kawo shi ba
makomar haƙƙi da ƴancin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger shine batun mu na yau a dakace mu
a barka mutun ne yan dace han shaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da fari da baki ne ji ko na mace
madalla masare kamar sauraron rukunin al'umma batun kyautata rayuwar masu bukata ta musamman wani bangare ne na kare haƙƙi da ƴancin su a cikin kowace ƙasa la'akari da dimbin kalubalen da ya dabaibaye rayuwar masu bukata ta musamman a ƙasashe masu fama da talauci a sassan duniya kungiyoyi da cibiyoyin ƙasa da ƙasa musamman waɗanda ke rajin kare ƴanci da haƙoƙin mutane masu bukata ta musamman na bujiro da tsare-tsare da aikace-aikacen tallafawa masu bukata ta musamman ɗin a cikin al'umma a jamhuriyar Niger wata cibiyar ƙasa da ƙasa ce mai suna himma ta shirya tarukan faɗakar da ƴan ƙasar wanda ya ƙunshi kungiyoyin fararen hula da mahukunta da sauran masu ruwa da tsaki domin hada karfi da karfe wajen kokarin lalubo kyakkyawar makomar rayuwa ga masu bukata ta musamman ta hanyar ba su damammaki a dama da su a kowanne fanni na harkokin kasa domin su ma su bada tasu gudunmawar ga ci gaban kasar ta jamhuriyar Niger wakilin sashin Hausa na muryar Amurka Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya hada mana rahoto dangane da yadda ta kasance a wurin wannan taro
a garin tawa inda kungiyar ta yada zango kuma ta shimfida manufofinta na janyo hankalin jama'a ga mada samarwa masu bukata ta musamman makoma mai haske daya daga cikin shugabannin kungiyar cewa da Muktar Saidu ya yi mana karin bayani
an kungiya horahula da likitoci da mutanen da adda raguwa dan mu canza miyau miyar dace da kiyayewa wajen bidan ma person handicapped haki ne
duk da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi da ma dokokin da kasar ta jamhuriyar Niger ta shata game da hana nunawa masu bukata ta musamman wariya ana iya cewa akwai sauran rina kaba inji wani darajin kare haƙoƙin dan adam na jahar Tawa mai suna Abdullahi Muhammad Gumar Hamma
abubuwa da yawa da mutane ka wasu suna nuna ma waɗanda Allah ya ba na kasa suna ware su in an zo wajen kiwon lafiya ta fanni na cikin haka gwamnati ta fanni cikin haka lakwal ne cikin zamantakewar su da al'umma mutane suna nuna wani kyamar su in ma an ci wani armatakayya ne ko wani abu sai dai ka iske sai dai tsakankanin su ne suke da aure
a wurin wannan taron na jahar Tawa na tambayi Malam Garba Haruna memba kungiyar jihar Tawa ta masu larura ta musamman domin jin ko sun samu wani canji a rayukansu na yau da kullun tun lokacin da askarawan kasar suka karbe ragamar mulki daga fararen hulla sai ya ce
ci gaban da zamu ce mun samu kamar wannan ta yadda ake ciki muna ganin akwai abin da ake ce ma inclusion kenan kowa ana dama da shi muna da bukata ne na musamman cikin masu bukatar na musamman kamar mata da ƴan mata da tsofaffi su kuma nasu yahi tsanani mai zan kadi fannin lakol din wanda ke da ragowa idan ba a dawa mishi ba kamar a kawo kayan aiki in kurma ne idan ba a ma wanda ke koya mishi ba horo kenan akwai rauni haka makaho idan ba a yi kula da wannan rubutu irin nashi da yake shahawa da shi kuma wanda yake da ragowa na matsalar tahiya idan ba a kula da daga gida zawa wurin daukar darasin kenan akwai matsala
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara
game da damawa da masu bukata ta musamman a harkokin mulkin wannan kasar Abdullahi Muhammad Gumar da ke kasancewa dan gwagwarmaya ta batowa ɗan ƙasa haƙoƙinsu yayi kira ga shugaban kasar na mulkin soja
muna kira ga General Abdurrahman Tchani ya diba shi gani nauyin ga da sawawa da za a sa mutanen ga ciki su ma su zama gogi
a cewar shugaban kungiyar masu bukata ta musamman ta jihar Tawa da ya soma da gabatar da kanshi akwai abinda ke sawar ana jahiltar lamarin masu bukata ta musamman
sunana Mukhtar Saidu ni ne president din haɗaɗɗen kungiya ta mutane wanda adda ragowa a cikin Niger Tawa cewa da FNPH a faransance wato mutunan da bai da ragowa gwamnati ta yi likita an ka ce mutane su ta yi jan ai musu magani ai ba a ce ba sai mai wanda bai da sai wanda bai da raguwa ba mutun an ka ce to mai raguwa da wanda bai da raguwa duk mutane ne likitan kuma na kowa ne to an yi likita an ka ce al'umma ta tahi ai mata magani al'umma ta tahi duk wanda bai da lafiya ya ruga ya tahi an kai mai magani baka iya kurmanci ba shi kuma bai iya magana ba kuma gashi bai da lafiya shine za a yi mai magani dada ba an yi tsaye ba likita ta al'umma ce kurman gashi nan cikin al'umma misali na an ka ce a tahi lakwal tunda gwamnati ta yi lakwal saboda al'umma tunda lakwal din ta al'umma ta an ka zo lakwal an ka gina kalasoshi an ka kawo mushinni an ka kawo madanni an ka kawo kayan aiki wanda za a aiki da su cikin lakwal amma cikin kayan aikin ga shi makaho dan ka bashi biro me kace shi me zai dishi me shi na da abun rubutu ko to shi abun rubutun nan nashi ba kawo shi ba kuma lakwal din da an kai ta saboda yaran an kai lakwal din dai su yi karanta to cikin yaran ga wani gashi nan koko wasu gashi nan makahi ne kuma an ce a kai lakwal kaga an kace shi saboda takayya ma tare da al'umma nan ma akwai kalubale sosai
shi dai wannan kokarin na kungiyar ta himma tabbas zai kara sawar masu karfin fada aji su sakawa kawunan su toka a jiki domin canza rayuwar masu kada ta musamman daga duhun matsaloli zuwa makoma mai haske
to Allah ya kyauta masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
duka da'an soshi ya inganta
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari to yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyin da shirin mu na gaba
Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFL ta nada tsohon dan wasan kasar Finidi George a matsayin sabon mai horar da ƴan wasan ta na Super Eagles a finidin nashi George yayi aiki a matsayin mataimakin coachin Super Eagles din na tsawon watanni 20 a karkashin jagorancin tsohon mai horar da ƴan wasan kasar Jose Posero wanda ya bar aiki bayan karewar kontragin sa a karshen gasar cin kofin nahiyar Afrika ta bana a kasar Ivory Coast tun tafiyar kocin kuma Finidi George ne yake shugabancin riko na kungiyar inda ya jagorance ta a wasu wasanni biyu na sada zumunci da kasashen Ghana da Mali a watan da ya gabata George na daga cikin shahararrun ƴan wasan kasar da suka lashe gasar cin kofin nahiyar Afrika a shekara ta 1994 yayin da kungiyar kwallon kafar Arsenal ta Ingila ke kara kaimin takarar lashe gasar Premier da alama Liverpool ta saki kari a fafutukar daga kofin gasar ta bana a wani yunkuri na shafe sunan da ta yi na Endako a wannan karon. A jiya Lahadi Arsenal din ta sha da kyar inda ta doke Tottenham da ci 3-2. Wannan ya nuna irin sauyin da Arsenal din ke kokarin yi domin samun nasarar lashe gasar ta Premier karon farko a cikin shekaru 20. Domin kuwa an daɗe bata kawo irin wannan lokaci da ya rage saura wasanni uku kacal na gasar tana jagorantar teburin gasar ba. To sai dai har yanzu akwai sauran rina a kaba ga Arsenal din da ke saman tebur da maki 80 tare da tazarar maki 1 tal tsakaninta da Manchester City da ke bin ta da maki 79 wadda kuma tana da bashin wasa 1 da bata buga ba tukunna. A dai bangaren kuma da alama Liverpool ta saki kari a fafutukar lashe gasar ta Premier ta bana biyo bayan kunnen doki da ta yi da West Ham a ranar Asabar lamarin da ya farar mata da damar samun maki. Yanzu haka Liverpool din tana ta uku ne da maki 75 tare da tazarar maki 5 tsakaninta da Arsenal da ke saman tebur. Wanda yake da masu fashin baki kan lamuran wasanni na ganin cewa har yanzu ba a san macito ba duk da yake aski ya riga ya zo gaban goshi. Dan wasan baya na Chelsea Thiago Silva zai bar kungiyar a ƙarshen kakar wasanni ta bana bayan kwashe tsawon shekaru 4 yana taka leda a kungiyar. Silva ya koma Chelsea ne a shekara ta 2020 inda kawo yanzu ya buga mata wasanni 151 ya kuma sami nasarar lashe kofunan gasanni uku a kungiyar ciki har da ta zakarun Turai. Silva dan kasar Brazil mai shekaru 39 ya bayyana farin cikin zamansa a Chelsea inda yake ya koma ne da zimmar zama na shekara 1 kacal amma kuma ya shafe shekaru 4 a kungiyar. Ya bayyana yadda kungiyar ta zama wani sashi na tarihin rayuwarsa dan haka yace yana fatar komawa Chelsea din nan gaba kadan a wani matsayi na daban. A bangaren wasan tennis kuma dan wasa na uku a duniya Carlos Alcaraz ya kama tafarkin kare kambinsa na gasar tennis ta Madrid Open yayin da ya sami tsallakewa zuwa zagaye 16 na gasar bayan doke dan kasar Brazil Thiago Seibot da turmi biyu a jere. Hakan ya baiwa Alcaraz damar ci gaba da mamaya a gasar wadda ya lashe sau biyu a shekarun da suka gabata na 2022 da kuma 2023.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaici.
Jama'an kiwon lafiyar Palestine sun faɗa a yau Litinin cewa wasu jerin hare-hare da Isra'ila ta kai cikin dare ya kashe akalla mutane 22 a birnin Rafa da ke kudancin zirin Gaza. Shaidu da ma'aikatan lafiyar sun ce hare-haren sun afka wasu gidaje guda uku a birnin na Rafa. Yankin yana kan iyakar Gaza da Misra kuma a halin yanzu yana dauke da sama da rabin adadin al'ummar Gaza waɗanda suke neman mafaka daga ayyukan sojin Isra'ila na neman kakkaɓe kungiyar Hamas daga doron ƙasa. Yayin wata ziyara yau Litinin a birnin Kyiv, shugaban kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya ce kayan yaki suna kan hanya domin taimakawa yakin da Ukraine ke yi da ƙasar Rasha. Kanin NATO da kawayinta suna kokarin ganin sun biya bukatun ƙasar Ukraine. Stoltenberg ya ce duk da asarar da Ukraine ta yi amma ba a makara ba, ƙasar za ta iya yin nasarar kare kanta a yaki da take da Rasha idan waɗannan ɗimbin makaman sun isa cikin sauri. Wani ma'aikacin banki da ya taka muhimmiyar rawa wurin biyan dala 130,000 kudin toshiya ga mai fina-finan batsa da ta ce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi lalata da ita zai sake dawowa kotu domin ya bada shaida akan shari'ar da ke wa tsohon shugaban kasar ta aikata laifi a birnin New York wanda za a sake budewa gobe Talata. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a yau Litinin cewa ana samun ci gaba wurin samar da kayayyakin jin kai zuwa cikin Gaza amma duk da haka akwai buƙatar Isra'ila ta ƙara ƙoƙari. Da yake jawabi a taron ƙungiyar ƙasashen Larabawa na yankin Gulf a birnin Riyadh, Blinken ya ce hanya mafi inganci wurin shigar da kayayyakin jin kai a Gaza ita ce cimma yarjejeniyar tsagaitauta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyarmu Mr. Chang, Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.